sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 11 ga watan April na shekarar 2020. Mama Takis Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa bayan da wasu jihohi a Najeriya suka sassauta dokokin hana zirga-zirga, masana a fannin kiwon lafiya sun yi tsokaci muna tafa da ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'alma Sigarbe yake gabatarwa. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta bayyana fargabanta akan yawan samun ma'aikatan kiwon lafiya da kamuwa da cutar coronavirus wacce take hallaka mutane. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga kasashen duniya da su taimaka wa ma'aikatan kiwon lafiya da kayan aiki da suke da bukata da wasu abubuwa da za su ba su kariya. Shugaban kungiyar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kowane mutum yana da rawar da zai taka wurin kawo ƙarshen wannan annobar wacce tuni ta lakume rayuka sama da 100,000. A cikin wannan adadin akwai ma'aikata da ke taimakawa kai tsaye da kuma wasu ma'aikatan kiwon lafiya da suka kamu da cutar kana suke mutuwa yayin da suke sadaukar da rayuwansu domin ceto rayukan wasu. Tedros ya ce ma'aikatan na lafiya ba su samun taimako da suke bukata domin kare kansu. Tedros ya ce wasu ma'aikatan lafiya sun kamu da cutar ne a wajen asibiti, wato a gidajensu da unguwanninsu, amma galibin su suna kamuwa da cutar ne a asibiti inda suke jefa kansu cikin hadarin kamuwa da wannan mummunan cuta a koda yaushe. An kafa wani kwamitin ma'aikatan wucin gadi na raba kayan aiki domin sauƙaƙa yawan ƙarancin kayan aiki. Tedros ya ce WHO za ta yi aiki ne tare da shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya a wannan yunkurin. Kwamandan rundunar Amurka a Afghanistan ya gana da shugabannin kungiyar Taliban a ƙarƙashin yarjejeniyar tattaunawar zaman lafiya da suke yi domin neman hanyoyin tsagaita tashin hankali a ƙasar da yaki ya daidaita, a cewar ɓangarorin guda biyu. Mai magana da yawun kungiyar Taliban ya fitar da saƙon Twitter akan ganawarsa da Scott Miller, kwamandan rundunar tsaron NATO a Afghanistan. Yana mai cewa sun yi ganawar ne da yammacin jiya Juma'a a Doha, babban birnin Qatar, inda ofishin siyasar kungiyar yake. Suhail Shaheen ya rubuta cewa tawagar bangarorin biyu sun yi tattaunawa mai zurfi akan aiwatar da yarjejeniyar Amurka da Taliban, wanda bangarorin tattaunawar suka sanya hannu akai a ranar 29 ga watan Fabrairu a babban birnin Qatar, da zummar kawo ƙarshen yakin shekaru 19 da aka kwashe ana yi a Afghanistan. A wata sanarwar kwana-kwanan nan, ma'aikatan sojin Amurka ta musanta zargin kungiyar 'yan ta'addan na rashin mutunta yarjejeniyar. Tana mai cewar yarjejeniyar ta baiwa rundunar kasashen waje daman taimakawa jami'an tsaron Afghanistan idan Taliban ta kai mata hari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa. Ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki. Abinda ba iya gano nan da nan ba shine ko sauran jihohin kasar za su biyo sahu akan matakan na Trump. Trump dai bai rufe kasar a hukumanci ba, sai dai ya baiwa kowane gwamna ya yanke shawara akan jiharsa. Trump ya faɗa cewa yana son ya sake buɗe kasar a ranar 1 ga watan Mayu. Daraktan cibiyar cututtuka masu yaduwa ta Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa wa CNN cewa bazo cutar ce za ta nuna ya dace a buɗe kasar ko a'a. A don haka ya yi kashedi cewa gaggawar ɗaukar matakin buɗe kasar ka iya ta'azzara yaduwar cutar. Yayin da kasashen duniya da dama suke zama a cikin gidaje domin daƙile yaduwar mummunan cutar, har yau ne kamuwa da cutar na ƙara yin sama. Daga ƙarshe, hukumar WHO ta tabbatar da sabbin kamuwa da coronavirus 8,300 a Afirka da kuma mace-mace 400. Alƙalumar na da ɗaga hankali idan aka kwatanta da sababbin kamuwa da cutar a wasu wurare. A halin da ake ciki, daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi kashedi akan cutar da ke yaduwa, lamarin da ya ce zai yi wuya matuƙa har sai Afirka ta samu taimakon ƙasa da ƙasa domin farfaɗo da tsarin kiwon lafiyarta. A wasu kalaman albishir, Tedros ya ce akwai alamar annobar coronavirus ta fara sassautawa a wasu kasashen nahiyar Turai da ta yi ɓarna sosai, kamar su Spain da Italiya da Jamus da kuma Faransa.
da Baba Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a Najeriya, wasu gwamnonin jihohin kasar sun dan sassauta dokokin hana zirga-zirga da suka saka biyo bayan kokawa da jama'a suka yi. Masana fannin kiwon lafiya a kasar sun gargadi jama'a da su ci gaba da bin shawarwarin da jami'an kiwon lafiya suke bayarwa. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasir Adamel ta yi hada mana.
Daidai lokacin da wasu manyan jami'an siyasa da suka kamu da corona ke bayyana samun sauki ko warkewa da kuma matakan sassauta dokar zirga-zirga a wasu jihohi, masana lafiya na jan hankalin jama'a wajen ci gaba da bin dokokin kariya daga cutar. Wannan na faruwa ne a wasu yankunan da ake samun mutane da san ba su amince da cewa akwai cutar ba, bare ma su dau matakin kare kansu. Don haka sassauta dokar tamkar murnar samun yanci ne daga kukan takurawa. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, Farfesa Usman Yusuf, ya ce ba abun mamaki bane akwai wasu da ke dauke da cutar ba tare da sun sani ba.
Ai sharrin cutar nan kenan, kana iya kama wannan cutar baka san kana da ita ba, dan baka gwada cewa ba kana da zazzabi, kana da tari, kana da haki. Balle yara masu karfin jikin su ba su da sauran cututtuka, suna da cutar, su ne ake kira asymptomatic. Kana da cutar amma baka gwada cewa kana da cutar ba. Kaga inda ka gwada kana da cutar da an ganka sai a gudu. Akwai da yawa waɗanda suna da cutar amma ba su gwadawa. In kai tari ko kai atishawa ko a cikin hannunka ne ka taba wani, ko kai ka kama hannu da wani, ko aka je sallah kai ruku'u kai sujada a lokacin aka ka tara na kusa da kai ya kama, guda ya kama zai iya ba goma, goma su ba ɗari, ɗari su ba dubu. Kaga haka abin yake yaduwa. Shi yasa kake da ban tsoro. Kuma cutar nan tana kashewa, kuma cutar nan tana saurin yaduwa, kuma cutar nan ta fi ma da tije iyayenmu da kakanninmu ko masu rashin lafiya ta fi masu aibu.
Profesa, wannan ya nuna jihohin da suka sassauta wannan dokar ba su bi shawarwarin likitoci ba ne?
Kwarai, shawarwarin likitoci ba za su ba da wannan shawara ba. Ban san dalilin da suka sassauta ba, amma shawara shine bai kamata a sassauta ba.
Shi kuma matashi mai sharhi kan lamuran yau da kullum Idris Alfasihi ya nuna rashin tasirin raba wa mutane kuɗi ne da sunan tallafin kuncin yanayin corona.
Kayan abinci ya kamata ta yi amfani da wannan kuɗaɗe ta siyo ta raba wa talakawa, shi ne talaka ya fi buƙata. Kuɗi yanzu aka iya ba mutum kuɗi sai ka ga kafin ka ankara fafu ya ƙare, amma ka ba shi kayan abinci ba dama ya sayar, mafi yawansu ma wani ma zai ba zai ma iyalansa ba su san an ba shi kuɗin ba. Tunda dama ɗan gareri ne, wani ɗan gareri ne kawai da an ba shi zai je lalatar da kuɗin. Amma in ka so kayan abinci ka ba shi wani zai kawo gida, mafi muhimmanci shine kayan abinci ya fi kuɗi. Domin idan ka sai kayan abinci na 20,000 watakila mutane biyu ko gidaje guda biyu zuwa uku an gwara su isa ma.
Yayin da wasu ake samun sassaucin dokar takaita zirga-zirga, labarin ya sha bamban a daura jihar Katsina, inda karshen makon nan dokar ta fara aiki don matakan da gwamnatin jihar take na rigakafin yaduwar corona ne. Biyo bayan rasuwar likita Dr. Aliyu Yakubu. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu da daman gaske da ke son jin tarihin sarkin Kano na 14 daga zuri'ar Fulani Sullubawa, wato mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Idan an tuna satin da ya gabata, mun fara muka kuma kammala tarihin wanda ya gaje shi, wato mai martaba sarkin Kano na 15, wanda shi ma daga zuri'ar Fulani Sullubawa ya fito, wanda hasali ma dan uwansa ne, wato Alhaji Aminu Ado Bayero, kamar dai yadda masu sauraronmu suka yi tambayoyi. Baya ga kammala amsoshin tambayoyi kan mai martaba sarkin Kano na 14, za kuma mu yi sharar fage kan amsoshin tambayoyin masu sauraron mu suma da dama game da cutar lassa fiba da ke barna akasari a arewa maso gabashin Najeriya. To
bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu son jin tarihin mai martaba sarkin Kano da 14 da aka sauke kwanan nan wato Alhaji Muhammad Sanusi na biyu idan dinmu masu tambayoyin da ma sauran jama'a na saurare ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban ansar da ya samu muku daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin Najeriya dake Kano Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda zai dora daga bayanin yadda ya kasance baya ga gadin sarautar da Sarki Sanusi yayi daukakar da ya samu take kuma da alaka da ilimin sa kamar dai yadda Malam Kurawa ya dora daga inda yake cewa
har akwai wata shekara da aka sashi a cikin mutum 100 da suka fi kowa tasiri a duniya to kuma babu wani mutum a Kano da ya taba samun wannan to saboda haka ganin wannan abubuwa da yayi kowa a duniya yanzu ka zo a Najeriya ba wanda ya taba samun digiri na girmama a Najeriya kamar sa da jami'an Najeriya suka yi ta bashi wasu ma zuwa suke siya amma shi jami'an kasar nan ne suka bashi saboda gudunmuwar da yawa ilimi da tattalin arzikin Najeriya to bisa da wannan dalili ne aka cewa to ya za a yi mutumin nan yana gwamnatin banki kowa a duniya yana karrama shi baya masa kowa saboda haka sai kakansa kuma sarkin sa murgaye Allah ya ji kansa ruwa saboda sanya Kano Alhaji a duba yarsa yana da shi dan maji to wannan ita ce kawai sarautar da yi aka nada shi dan maji babu gari dai amma yana matsayin hakimin sarki to kuma har Allah ya yi abin da ya yi ya zama sarkin Kano da sarautar daga sarautar dan maji ya zama sarki to kaga wasu ma kamar murgaye Allah ya ji kansa shi ai kaga ba ma baya wata sarauta ma Allah ya yi wa sarkin Kano shi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero kuma haka ma kamar sarkin Kano Alu an ce da yayi dan maji a can a garku to saboda haka shi kaga daga wannan mataki ya hau ya zama sarkin Kano
da ya zama sarkin Kano me za a iya cewa misali ya kawo watakila annasa ya sauye musamman abin da ya shafi sha'anin sarauta
to babban abin da yawa gidan sarauta za mu iya raba shi kashi biyu sannan kuma na al'umma kashi daya na farko abin da ya gidan sarauta shine hada kan zuri'ar Dabo saboda ko sarakunan da ƴaƴan su ba ta bar sarauta ba tunda suka bar sarauta ya kawo su misali gidan sarkin Kano Alu da sun yi lokacin sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero an yi wa dan maje Ahmadu Gwadabe dan sarkin Kano Alu ne amma tun daga sannan ma da aka yi masa ritaya ma ba a saki barwayarsa ba har wurin shekara 50 da wani abu ba sa cikin harkar sarautar Kano kuma gidan Alu ne kaga shi a cikin ba a dade ma a cikin shekara 5 nan da yana sarki ya dawo da su da wasu sarauta gidan sarkin Kano Inuwa ba ta uwa sarauta ba shekara 50 da wani abu tun da yawa sarki ba a ba su ko gutsurewa ya zo yana da ya masa dokaji kuma ya masa dan maji sannan akwai wanda yake tun dade suna neman sarautar nan zuri a dallawan ayuwa dan Abdullahi Majekaro ya zo ya dauki zanna ya masa to kaga anan ba a taba samu a cikin shekara kusan 100 wanda ya so ya hada gidan Dabo irin sawa ya fito da su wa'annan ma ya shigo da su kuma yana ta kokari duk wanda suke zuwa duk an samu za a shigo da mutane kuma wanda su ma mutanen gari masu ba da gudunmuwa tun da kida masu cikin sarauta haka take gado soyayya kwarewa mutane kwararru ya shigo da su fada saboda su ba da gudunmuwa misali kun ga tsohon minista Jihar Dambazo ya yi minista ya yi shugaban sojoji shi ba dambaje ne kuma ya kawo shi ya masa sarauta akwai ambasada Ahmed Umar shi ma ya yi chief of protocol na Najeriya ya kawo shi ya masa sarauta su kaga irin wa'annan banda su wannan Habibu Bello ma ya masa sarauta ga sanan da yawa mutane wanda za su ba da gudunmuwa su taimaka wa wannan gadan iyaye da kakanni to ya hada gida yan uwansa gidan Dabo sannan kuma ya zo al'umma gari su ma ya kawo su tun da ke dama abinda sarauta muhimmancin sarauta hada kan al'umma to shi abinda ya yi wannan sannan abu na biyu a gidan sarauta tun da aka yi gidan nan ba wanda ya gyara shi kamar yadda sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyayi a cikin shekara biyar din nan
sun gyara kamar ya
gyara wurare diwar sun fara rushewa sun rugurguje rushe sai ya gyara
nagine
kaga in ka shiga gidan wanda ya san gidan a da da kuma yanda zai je ganshi yanzu ya san an yi gyara to kaga ta wannan bangaren kenan sannan ta bangaren ya za a yi al'umma wato kuma a dora ta akan samun hanyar da za su samu cigaba tunda sarki ba shi da abin da zai yi wa mutane sai dai ya magana kuma jawo mutane su kawo jari to shi Afirka ce ma gaba daya a gabansa saboda akwai kamfani da yake chairman sun zo za su yi harkar lantarki ta dala biliyan biyar a Afirka to saboda matsalar irin ta Najeriya kasan tun 1999 har izuwa yau ba kara 1000 megawatts a Najeriya to su kuma kasan kamfanin nuka abin da yake gaban su ne za su yi akan lokaci to amma duk da haka duk hatta su gwamnati sun tabbatar cewa yayi kokari an zauna da minista ta kudi an zauna da minista na power duk an yi duk hanyoyin da za a bi na takarda an bi su saboda a kawo wutar lantarki a Kano dan dama cewa shi ba zai karɓi shawara ba sai in an yi alƙawari za a yi a Kano kuma kamfanin nan dala biliyan biyar ne yace ba zai zama shawara ba sai in an yi alƙawari za a yi a Kano to duk ka'idojin za a bi na takarda cikin takardu waye yanzu ba su shigo da kuɗin su ya za su fita da su ta hanyar Nigerian Electricity Regulatory Commission da Federal Ministry of Finance duk an gama wannan su kaga a wannan barin sannan akwai kamfanin ma shi ma da yake chairman na ana ce masa baban gona to su ma wannan suna taimakawa suna harkar cinikarya da manoma kuma suna da manoma da yawa da suke huda da su yanzu kokarin su samu manoma kamar miliyan daya a arewacin Najeriya to da Kano ne da Plateau da Kaduna da ina jin ko Gombe ne da wannan aka fara to zaman su sarki sun shigo Kano ma suna yin huda da manoma to kaga a wannan barin kenan sannan a bari na uku yayi kokari ga cewa an samu canji bisa ga doran shari'ar musulunci me nake nufi da wannan akwai dokokin mu na shari'a wanda yake sama cikin tafai da kowa wanda ya san fiqh ya sani suna cikin risala suna muktasar suna tuba amma ba a littafi ɗaya suke ba kuma ana buƙatar ijtihadi saboda abubuwan da suka faru na zamani da muke fama da su na kashe-kashen aure na rashin kula da ɗaya na gallazawa mata da sauransu saboda haka ya kafa kwamiti na malamai malaman jami'a da malaman gari manya-manya malaman Kano duk sun shiga ciki aka yi sabon kundi na shari'ar iyali bisa ga tsari na musulunci kuma wannan kundin wasu kasashen masu karbi shi kamar kasar Niger suna ta kokari su yi aiki da shi nan ma an ce za a kai wa gwamnati a kai majalisa don a sa wannan dokar to wannan shi ne ma duk abin da ya fi damunsa ya ga cewa wannan abin ya tabbata to alhamdulillah tunda an rubuta an yi shi yana nan a ajiye duk lokacin da mahukunta suka ga dama za su yi aiki da shi sai su
yi yaya alaƙar sarki sai ita kasance da tsakaninsa da takwarorinsa sarakuna a lokacin da ya mulki shekara biyar da motsi
alhamdulillah alaƙar su ai suna da kyawawan alaƙa tunda sarki musulma yana sa shi ya je wurare ya wakilce shi kuma alhamdulillah a cikin ƙarshen abubuwan da ya je ya yi ziyara ta zumunci da aka saba tsakanin Kano da Kazaure ya je Kazaure sun yi zauna sun wuni tare da ɗan'uwansa sarkin Kazaure saboda haka duk annan sarakuna yana da kyakkyawan alaƙa da su kuma an yi zama na mutunci da girmama juna
ya bacin iyali a dangane da tsohon sarki Muhammad Sanusi na biyu
bacin iyali kuma ya
iyalansa nawa kuma yayansa nawa misali
to matansa da hudu ne ina ji yayansa goma sha biyu ne mun ban manta ba dai kusan haka ne a yanzu ina zato
mata da maza ne ko maza ne zana
a mata da maza ne yayansa amma matansa hudu tunda akwai amarya da aka yi lami dan Adama uwar gidansa ita ce yar mai martaba sarki Kano Alhaji Ado Bayero ita ce giwar sarki kenan
daga cikin kudurorin an taba haifai toshi yana cewa ko yana shugaban Najeriya dama ta samu ta shiga gidan Dabo zai bari ya zo yayi wato sarautar Kano wannan ya nuna kamar yana da wasu buruka da kuma manufofi na yayi har wannan kujira ta gado daga cikin watakila kudurorin da yake da su a zakatansa ba ya cewa ya fara cin wasu a matsayin sa na sarkin Kano ko kuma dai kawai ana matakin kudirin ne
baka ji magana da ya faɗa ba magana sa ƙarshe da zai fita daga gidan Kano ayi magana amsa ta a duniya yace alhamdulillah Allah ya bashi dama yayi sarkin Kano kuma ya gode masa saboda haka magana sarkin Kano ai ai shine burin su kuma yayi sarkin Kano duk abin da za a yi
magana ba zama bayan zama sarkin Kano watakila a tare da ita akwai kudiri in zama sarkin Kano ina so nayi kaza ko na hana kaza ko na aiwatar da kaza
baka ji abubuwan da ya bani Allah sawa maka su guda uku wannan abubuwan da yayi a cikin sarakunan Kano guda nawa ne suka yi wannan babu saboda haka alhamdulillah zaman sa da sarkin Kano ya kawo ya hada kan gidan dabo wanda shi ake so ya kawo sauye-sauye na zamani ya gyara fadar Kano tunda Muhammadu Rufai ta ba wanda ya gyara ta kamar sa shekara 2000 kusan Allah na tuku shekara 500 kowane sarki ya zo yana kan yin gyara a ciki amma a ce an yi gyara a dan lokacin nan ba ta bayi ba to kaga wannan ya ce muku ya gyara sannan kuma abubuwa da yake san al'umma ta zama ya faɗi daidai gwargwado abin da zai iya yi ya yi to kaga wannan buri yake da shi ai ba shi da wani buri kuma da ya rage a gidan Kano sai dai burinsa Allah ya sa ya cika da imani
me za a iya cewa watakila sarkin Kano ya bar kujerar sarautar Kano yana da takaicin bai cimma ba
a to ai kuma ni wannan ba zan yi faɗa ba tunda ba ni ne sarkin Kano ba ni bana jin yana da wani takaici saboda shi mutum ne mai ilimi kuma mai tabbaka abin da ya sani na addini kuma yana da tauhidi ya san shi komai yana da farko yana da ƙarshe ai mutum ba Allah bane kace duk abin da kake so kai a duniya sai kai shi wa zai yiwuwa ya yi abin da zai yi haka ya faɗa ya gwargwadon ikon da Allah ya bashi yayi to kuma me zai takaici akai
sai kuma kashi na farko na ansoshin masu sauraron mu su ma da daman gaske waɗanda tun bayan bullar cutar coronavirus ke son jin tarihi da kuma bayani kan cutar lassa fever wadda akasari ke addabar yan arewacin gabashin Najeriya idan masu tambayar na saurare ga ansoshin da wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samu daga jami'in kiwon lafiya a babban asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Tafa Balewa da ke Bauchi Dr. Ibrahim Mai Kudi wanda ya ce
to lassa fever dai wata cuta ce wanda ake ajiye su akan group na hemorrhagic fever wato cuta ce wanda wani nau'i ne irin na beraye suke kawo kwayoyin cuta wato wasu nau'in beraye ne da suke da nono da yawa a jikinsu su ne suke kawo suke rike da kwayoyin cutan wanda da zaran sun riga sun yi fitsari ko wani yawun su ko wani abun su ya hau kan abinci da sauransu shi kuma dan adam ya zo ya taba to daga nan shi kenan kuma sai ya dauki kwayoyin cuta so abinda ake nufi da shi kwayoyin cuta na lassa fever kenan kuma ya kawo samu asali ne a wani gari a jihar Borno wanda ake kiransa lassa
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan cutar lassa fever da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da ya ansa mana tambayoyi kan sarkin Kano na 14 da na 15 da kuma Dr. Ibrahim Mai Kudi da ke ansa mana tambayoyi kan cutar lassa fever sai kuma wakilanmu a Kano da Bauchi Mahmud Ibrahim Kwari da Abdulwahab Muhammad da kuma injiniyan mu yanzu Hailu Hailu ni Ibrahim Kalama sai garba ke cewa sai makon gobe
a gaida Ibrahim Kalama sai garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington
wasanni a takaice
a yayin da ake ci gaba da cece kuce akan yiwuwar dawowa domin kammala gasannin league na kwallon kafa a Ingila kungiyar manajojin kungiyoyin kwallon kafa na Qatar ta ce kamata yayi a gudanar da gwajin cutar coronavirus ga dukkan yan wasa kafin dawowa fafa ta gasannin an dage buga dukkan gasannin kwallon kafa sakamakon annobar cutar coronavirus har sai yadda hali yayi to amma hukumar shirya gasannin league league na Ingila na duba yuwar dawowa domin karasa kakar wasanni ta bana ba kakkautawa a cikin kwanaki 56 to sai dai shugaban kungiyar manajojin Richard Bevan ya soki lamirin wannan shawarar ta daukar matakin wanda yace yayi tsaurin gaske ga kungiyoyi da ƴan wasa musamman kasancewar za a dawo ne a cikin watannin bazara a gefe daya an ruwaito shugaban hukumar kwallo ta duniya wato FIFA Gianni Infantino yana cewa yayi wuri da yawa a dawo fafa ta gasannin kwallon kafa a halin yanzu yana mai cewa kamata yayi a bada fifikon gaske ga kiyaye lafiyar jama'a wata badakala ta kunno kai a kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain bayan da membobi 6 na hukumar gudanarwar ta suka yi murabus saboda rashin gamsuwa da yadda ake tafiyar da kungiyar a wata wasikar hadin gwiwa da suka gabatar membobin 6 sun bayyana rashin jin dadin su akan yadda al'amuran kudade ke tafiya a kungiyar wanda ke fuskantar matsaloli sakamakon tasirin annobar coronavirus haka kuma sun yi kakkausan suka akan yadda aka tafiyar da wata badakala a watan Fabrairu sai da aka tilastawa kungiyar ta musanta cewa ta dauki hayar wani kamfani domin caccakar ƴan wasan ta a kafafen sadarwa na yanar gizo akan haka suka bukaci da gudanar da sabon zaben shugaban kungiyar to sai dai a martanin da ta mayar hukumar kungiyar ta ce jami'an 6 sun kare ne sakamakon wani sabon tsarin sauya alƙibla da ci gaban kungiyar da shugabanta ya fito da shi kasar Gabon ta bukaci shahararren dan wasan ta dake takale da kungiyar Arsenal ta Ingila Pierre-Emerick Aubameyang da ya koma wata kungiya mai kuzarin lashe kofuna da gasanni Aubameyang ya kasance dan wasan da ya fi kowa yawan zura kwallaye a gasar Premier a kakar wasanni da ta gabata presidenti shugaban kungiyar kwallon kasar Gabon Pierre Alain Mungwengwi ya ce samtauraron sa baya haskawa a idon duniya sakamakon zaman sa a kungiyar ta Arsenal wacce ba ta da kuzari da burin samun nasara a gasanni kwantaragin dan wasan zai kare ne a karshen kakar wasanni mai zuwa yayin da aka ruwaito cewa kungiyoyin Barcelona da Inter Milan sun nuna bukatar samun sa da yake a watan da ya gabata mai horar da ƴan wasan Arsenal din Mikel Arteta ya ce yana bukatar ci gaba da rike shi ta hanyar bashi sabon kwantaragi kafin karshen wannan kakar wasannin wasu kungiyoyin gasar Premier ta Ingila sun so muzawarcin dan wasan Najeriya Ola Aina da yanzu haka yake taka leda a kungiyar Torino ta kasar Italiya hakan na nufin tsohon dan wasan na Chelsea da ya koma Torino a bara akan kwantaragin fan miliyan 9 kan iya dawowa Ingila bayan da kungiyoyin West Ham da Everton suka nuna sha'awar sa Murtala Faruk sanyin na a Washington DC
a gaida Murtala Faruk sanyin na yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya
hukumar kiwon lafiya ta WHO ta bayyana fargabanta akan yawan samun ma'aikatan kiwon lafiya da kamuwa da cutar coronavirus wacce take hallaka mutane hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga ƙasashen duniya da su taimaka wa ma'aikatan kiwon lafiya da kayan aiki da suke da bukata da wasu abubuwa da za su ba su kariya Kwamandan rundunar Amurka a Afghanistan ya gana da shugabannin kungiyar Taliban a karkashin yarjejeniyar tattaunawar zaman lafiya da suke yi domin neman hanyoyin tsagaita tashin hankali a ƙasar da yaki ya daidaita a cewar bangarorin guda biyu. Mai magana da yawun kungiyar Taliban ya fitar da saƙon Twitter akan ganawarsa da Scott Miller, kwamandan rundunar tsaron NATO a Afghanistan, yana mai cewa sun yi ganawar ne da yammacin jiya Juma'a a Doha babban birnin Qatar inda ofishin siyasar kungiyar yake. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taba dauka a rayuwarsa. Ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki.
To masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za ku zo sabo kan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Kiri da yake ni gabatar da shirin da kuma Haidu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.